الله أكبر الله أكبر مالم كبير شكرتكم الله يساك على الخير يا جاو هنكلم كان آيو يد حديثي مبنبتا wanda kimansu da darajarsu ya kai a rubuta su da ruwan zinariya. Allah madaukakin sarki ka hada mu a cikin ladan, ka sanya aljanna ta zamanto makoma gare mu. Bayanai da yayi da tunkaran abubuwa da muke yi a gaba, muna fata Allah madaukakin sarki ka zaba mana shugabanni na alkhair masu kishin mu, ka zaunar da kasan mu lafiya. A yanzu nan duba da lokaci, muna da minti biyar da za a karanta tambayoyi da gwargwadon yadda ya kamata a amsa su in Allah ya so. Daga nan sai mu ji jawabi na ainihin wato godiya sannan rufewa.
Akwai rairaya.
To akwai rairaya. Akwai kwamiliki wanda yake zai bada wato ainihin wato irin abin da aka cimma na wannan ainihin wato zama. Allah madaukakin sarki ka albarkace mu, ka ba mu ladan wannan abu da muka yi. Zan mika wannan abu zuwa ga Malam Usman dan ya karanta mana tambayoyi wanda yake kada su wuce guda uku. In sun kai.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya na farko da shi, dan Allah ta yaya zan gode ma Allah da gabobi? Aikata dukkan abin da Allah madaukakin sarki yake so, ka nisanci dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya hana mu yawan ibadoji da farali da sunnoni da musafai gaɓoɓinka. Lokacin duk da ka samu wata dama ta same ka, to ka amfani da wannan dama wurin bautawa. Lokacin da kake da lafiya, ka zage damtse wurin ibada. Lokacin da ka samu dukiya, ka zage damtse wurin ibada ta ne ta dukiya. Lokacin da Allah ya baka ilimi, ka amfani da ƙwaƙwalwanka wurin amfanar da mutane da ilimin. Duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya maka na falala, to kai kokari wannan abun kai amfani da shi wurin amfanan kanka da amfanan addininka da amfanan al'umma. Ka gode wa Allah insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya na biyu yana cewa ina neman ƙarin bayani game da cewa wanda bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah ba.
To ban gane bayanin da yake
wanda bai gode ma mutane ba zai gode ma Allah.
Allah ne ya umarni da a gode ma man sana ilaikum ma'rufan fakati'u, duk wanda ya muku abu mai kyau ku saka mishi. In ba za ku iya saka mishi ba, ku ce mi jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi. Mu ba za mu iya saka maka ba, amma Allah ya saka maka. To kuma idan ba za ka gode ma wanda ya maka ba, to kaga kai butuli ne. To wanda ya butulce ma mutane kuma zai butulce ma wa Ubangiji Allahu a'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwan mu, ai hakuri da sauran tambayoyi mun bi ta. Mun yi kanka cikin masallaci, insha Allah za su yi kokari wajen amsa wannan tambayoyi saboda lokaci. Sannan kuma ana ƙara jan hankalin yan uwa mu tafi, musamman waɗanda ba su da ƙura'a, cewa su yi kokari su da iyalansu, su yi kokari su je su yi ƙura'an nan, ko kuma wato katin zaɓe kai. Nemi katin zaɓe kafin a rufe, domin ana neman a rufe insha Allah wannan da 17 ga wata. Saboda haka nan muna fata ƴan uwa musulmi za a yi kokari a yanke katin ƙura'a insha Allah. Assalamu alaikum.
To yanzu insha Allah za mu saurari kwamiliki wato abin da aka cimma da abin da aka iya wato samu na alkhairai game da abin da aka gudanar daga bakin Sheikh Muhammad Nura Dambo. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi as-sami'i al-'alim minash shaitani ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga lecture malam, tun daga bayanin shugaban majalisar malamai zuwa lakcar da dan uwa Malam Kabiru ya gabatar akwai abubuwa guda goma da aka fitar waɗanda ake fatan mu tashi da su. Abu na farko, babu shakka haɗin kan al'umma na taka muhimmiyar rawa wajen samar da cigabanta. Duk al'umman da ke da haɗin kai, to cigaba zai yawaita cikinsu. Abu na biyu, ruko da sababi. Ba shakka sunna ce da dadda ta gudanar da rayuwa da addini. In kana da wata manufa da kake so ka cin mata, to kai ruko da sababin da kan sa isa zuwa ga waccan manufa din. Kar ya zama addu'a kadai ba tare da aiki ba. Ruko da sababi muhimman abu ne, za mu fahimci haka a cikin waccan lecture. Ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki, dukkan mutumin da ya gode masa, to shi kuma zai masa dadi, wanda kuma ya zanto butulu, ya butulcewa ni'imomi da Allah ta'ala ya masa ta kowane fuska, to Allah ta'ala zai jarabce shi da kwace waccan ni'ima din, ko kuma biyewan wata azaba. Abu na hudu, godiya ga Allah madaukakin sarki na bayyana ne cikin furucin da bayi suke yi. Irin lafuzza da maganganu na al'umma shi ke nuna cewa suna godewa Allah ko ko a'a. Kullun ya zanto bawa lafuzzansa na yan jinjina ga Allah ta'ala da nuna ya ji daɗi ko ya gamsu da abinda Allah ta'ala ya masa, wannan yana tabbatar da cewa ya gode ma Allah, kamar yadda godiya kan gaskatu daga irin ayyukan da bayi suke aikatawa. Lokacin da Allah ta'ala ya muku ni'ima, to a daidai wannan lokaci ana so a ga ibadu sun dadu, kyawawan halaye sun karu, duk abin da Allah ta'ala ya yarda da shi ya zanto jama'a shi suke kusanta, ana nisantan abin da Allah ta'ala ya hana. Abu na biyar, dalilai na shari'a tun daga ayoyin Al-Qur'ani tsarkaka zuwa hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantattu da maganganun magabata na gari suna tabbatar da muhimmancin godiya ga mutum musulmi. Mummuni ya zanto yana godewa Allah abu ne mai muhimmanci ga rayuwar shi ta nan duniya har zuwa ga lahirarsa. Abu na shida, akwai ka'idoji guda biyar waɗanda godiya ga Allah madaukakin sarki sukan ginu a kansu ko suka ginu a kansu. Ka'ida ta farko, kaskantar da kai ko kankan da kai ga Allah madaukakin sarki da bayyana da tawazu'u, rashin girman kai, rashin nuna jiji da kai, nuna cewa kai bawan Allah ne a kodawan lokaci, ka kankan da kanka. In Allah ta'ala ya marata ko na ilimi ko na dukiya ko na mukami, to ya zanto kana da tawazu'u, wannan yana nuna ka gode ma Allah, dan kana nuna wannan kankan da kai da kake, kana nuna ka san Allah ta'ala ne ya maka duk bai wanda ya maka koma kowace fuska ce, kuma zai iya karba lokacin da ya so. Abu na biyu, wato cikin ka'idoji, ka'ida ta biyu, bayyana soyayyarka ga Allah madaukakin sarki, nuna soyayya ga Allah ta'ala ta hanyar yin masa biyayya, ta hanyar yin masa da'a, ta hanyar ruko da addininsa. Ka'ida ta gaba, furta godiya ga Allah ɗin kamar yadda ya gabata a baya. Kullum lokaci ka ce ka gode wa Allah, harshen ka ya zanto ya ɗanyatu daga furta godiyanka ga Allah madaukakin sarki lokacin da ka keɓe da sanda kake gaban jama'a. Abu na gaba, rashin yin amfani da duk wata ni'ima da Allah ta'ala ya yi ma don saba ma Allah. Allah ta'ala ya baka iko, ka sai waya mai abubuwa daban-daban, tana da application kala-kala, to kakai amfani da wannan waya ka je ka shiga wani lungu da za ka ga tsaraici ko wani abu na saban Allah. Wannan yana nuna rashin godiyanka ga wannan ga Allah kan waccan ni'ima. Ko Allah ya azurta ka da babur ko mota, to kakai yadda ka riƙa saban Allah da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma. Wannan kuma kun san cikin abu na gaba-gaba, ni'ima ta idaniya, ni'ima ta hannaye da sauran gambai, ya zanto baka sabawa Allah madaukakin sarki da su ba. Waɗannan ka'idoji guda biyar kansu ne godiya ga Allah madaukakin sarki suke ginuwa, kamar yadda muka ji daga bakin malam. Abu na bakwai,
Allah ya sufanta shi kanshi Allah madaukakin sarki cikin sufofinsa da ya bayyana a cikin littafinsa akwai cewa shi mai godiya ne cikin godiyan Allah ne yake yi mana rahama ai duk mutumin da ya masa biyayya ya masa da'a to Allah ta'ala zai ci kansa tun a kabarinsa zuwa rayuwarsa ta lahira wannan nau'i ne na godiyan Allah zuwa gabayinsa ya ji kansa kan wani aiki da suka yi masa kankani Allah ta'ala ya nunnunta masa lada akwai ayyuka da bayi za su yi kadan amma daga Allah ta'ala ya nunnunta lada a kansu wannan nau'i ne daga cikin nau'uka na godiya ga Allah zuwa gabayinsa abu na takwas lafiyan kabbai da Allah madaukakin sarki ya azarta mutane da shi yanzu to kana da lafiyayyen kabbai abu ne mai muhimmancin gaskiyan gaske wanda ya wajaba kai taimma Allah ta'ala godiya ta hanyar furuci ta hanyar ayyuka gaban nan da kake da su da idaniya da kunnuwa da baki da sauran gabbai na jiki babu shakka sun cancanci mu kalle su mu godewa Allah madaukakin sarki mu kidan yasu matsayin manyan baiwa da Allah ta'ala ya yi mana abu na tara na kusa da na karke kenan daga cikin dalilai da zai sanya mu rika godewa Allah wato abubuwa da za su sa mu abubuwa da su dabarar da mu kan godiya ga Allah babu shakka akwai tuna baya me ya faru baya babu shekanci tuna baya shine roko tuna abin da ya faru a baya da irin tashin hankalin da aka tsince kai ina iya tuna wani lokaci wanda a cikin wannan muna nan tudun jikon abinci baka da abinci kana neman ka zo nan kasuwa ka sai abinci daidai nan gurin ba za mu iya zuwa mai wannan wa'azin ba daidai wannan hanyar duk sojoji ne daga nan haka je kasuwan tudun wada a irin wannan yanayi akwai hali da aka tsince kai waɗansu suka zo yin za su ɗauki abinci a shagon wani mutum wani ɗan kasuwa makwabci na yana da shago na shinkafa wani ya matsa masa bai da abinci a shagon shi ya taso haka sojoji suka yi masu rururu suka zame su sun shigo cikin kasuwa kawai a bude za a ɗauki abinci duk mun san lokacin da kan titunan nan kone-kone ake sojoji ne suka rufe ko'ina to Allah ta'ala ya kawo mana wannan yanayin a kowane lokaci da aka wayi gari a nan garin da safe daidai wajen gaskiya ɗin nan sojoji ɗaruruwan sojoji ne a wurin haka ake jin bom yana tashi da bindigogi har ɗagawan hantsi to mu tuna wannan kuma mu kalli irin halin da muke ciki a yau wannan zai sabarar da mu kan yin wa Allah madaukakin sarki godiya sannan a karshe-karshe malam cikin abin da za mu fahimta a waccan nan lacca mu zabura mu yi ƙoƙari ƙwarai wajen neman halal ɗinmu da kuma nisantar duk abin da Allah ta'ala ya haramta mu ci halal mu wadatu da shi kan mu yadda da haram cin haram da cin hanci da rashawa yana cikin abin da ya dukar da ƙasa sannan a ƙarshe abu na goma yin wato yin ma shugabanni addu'a yin masu addu'o'i na alkhairi da ba su goyon baya da ba su haɗin kai da nuna godiya kan inda Allah ta'ala ya datar da su da yin masu uzuri akan gura wato gaban da suka samu kurakurai kullum a haramin Makka da Madina duk sallar da wani liman zai yi matukar dai zai yi magana to sai ka ji yayi addu'a ga khadimul haramain sharifai duk a Makka ko Madina ba yadda za a yi ɗaya daga cikin limaman harami a Makka ko a Madina yazo zai yi khutubar juma'a ko zai yi wani magana ba tare da an rufe wannan maganar da wato addu'o'i na alkhairi ga shugabannin da Allah ta'ala ya azarta su a wannan ƙasa ba to ya kamata mu ɗauki wannan kyakkyawan abun koyi mu riƙa wa shugabanninmu addu'a muna ba su haɗin kai muna godiya akan canji da Allah madaukakin sarki ya yi mana muna fatan Allah madaukakin sarki ya jagoranci wannan ƙasa kan abin da yake so ya yi da shi kuma muna ƙara jaddada maganar da malam Usman ya yi na batun katin zaɓe ɗin nan labari ya zo mana ta hanyoyi daban-daban akan cewa duk mutumin da zai shiga coci to sai ya nuna masu katin zaɓe sannan suke bari shi shiga maza da mata ga baki ɗayansu za a ga waɗansu yaran ma ɗin mini-mini ba su kai yin zaɓen ba amma za a yi ojoro duk sai a yi masu katin zaɓen saboda sun tabbatar da cewa a irin wannan yanayin gwamnati ɗin nan to maguɗi bai cika tasiri ba abinda jama'a suka zaba wani lokaci shine ya fita bata to kan haka suka kasa suka tsare su fita kwansu da gurgurtan su wajen ganin cewa sun yi katin zabe daga nan su karkashin kungiyar su ta kan su hada kai kan wata manufar su na wanda suke bukatan shi zai jagoranci kasa ko shi zai jagoranci jaha wanda suka ga ya fi kusa zuwa ga tabbatar masa da manufofin su su masa rubdugun kuraku daidai lokacin da mu mutanen mu da matasa da mata da sauransu ana ganin cewa ai abin yana cin kwanaki yana daukar lokaci mutum zai je layin neman voter status sai ya kwana ya kuni bai samu ba to mutum ko ba zai iya wannan tafiyar ba ba zai iya wannan sadaukarwa ba muna jan hankali dan girman Allah dan uwa mu tsarkake ninyan mu mu fita mu yi wannan katin kuzabe dinnan in kai dan Allah ibada kai wallahi in kai wannan katin in kai wannan katin zaben da kyakkyawan niyya wallahi ibada kai yadda ka san mutumin da yake tsaye dutsen Arfat inda zaka je ka tsaya kawai ba ta da niyya na cewa ibada kake ba ka da lada to ha kuma da zaka je ka bi layin wannan qur'a da wannan katin zaben ka je ka bi wannan layin dan Allah wallahi ibada kake kiryar da kasan wanda yake tsaye a dutsen Arfat ibada yake yi ko to kai ma ibada kake yi Allah ta'ala zai baka lada Allah ta'ala zai sa albarka a wannan sa'ayi naka don Allah dan girman Allah da matan mu da ƴaƴan mu maza da mata kar mu yadda kafire su zo su yi mana shan kai da wannan fuskar mun fi su yawa amma in ba mu fita mun yi ba suka je suka yi katin zaben nan za su zo su gudan na qura'a mu population din mu ba shi da yawa wani ya batar da nashi wani ya yi mistaken din nashi abubuwa gashi nan kala kala wani nashi ya kare ko wani abu bai je ya jaddada ba saboda wahala sun zo sun yi za su zo su yi ce gaban mu muna ci muna gani wani abu da ke da alaka da wannan katin zama dan kasa rannan na je GT bank na ga wallahi jama'a kananan yara haka suke kawo shi suke katin zama ɗan ƙasa na ƙananan yara za a ga mace ta taso yaranta ƙanana daidai lokacin da galibin mu a mu al'umman mu wanda ya kokari shine shi kan shi je a mafi yawanci matayen mu ba su da katin zama ɗan ƙasa mafi yawanci in dai ba mata ƴan boko ba amma mataye da suke cikin gidajen su suke zaman aure da sana'o'insu na cikin gida mafi yawancin su ba su da katin zama dan kasa don Allah mu fita ne duk irin waɗannan abubuwa domin sun zame wasu dokin hawa wanda aka nau'i isa zuwa ga manufofi muna fatan Allah ta'ala ya sa mu wannan haduwa namu albarka Allah ta'ala ya jagoranci shugabannin mu kan abinda Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada da fatan mun ji wannan wa'azi na gaba insha Allah zai gudana ne a sallacin dogo sanarwa tana nan zuwa ga wurin da za a gabatar amma dai sallacin dogo Allah ya ba mu ikon halarta zan mika abu zuwa ga MC mu ci abin da yake na karshe insha Allah ku rufewa
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abu na karshe shine jawabin godiya wanda ake roƙon mai unguwa Alhaji Kasimu Zuntu zai gabatar Allah ya ce baka assalamu alaikum ba amma sanarwa za ta masallacin Malam Ibrahim
masallacin Malam Ibrahim sallacin dogo nan za a gabatar hayo musama ga su Malam Musaman nan ma
Assalamu alaikum. Ku mutanen wannan abuwa muna farin ciki muna kuma mika godiya ga kungiya da sauran malamai da suka halarci wannan mudahara sun zo sun nuna mana sun samu akan hanya addini mai gaske saboda haka mu jama'a da muka ji mu yi kokari mu aiki da shi Allah ya saka muku da alheri Allah ta kowa gidan shi lafiya mun gode mun gode
na ce wala sai ai mana kafaratul majlis
Allahumma ya mudika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.